daya daga cikin takin na bare dai shine kawo karshen yunwa kwata-kwata a doron duniya kuma fatar hukumar abinci ta duniya shine kawo karshen yunwa kafin nan da shekara 15 masu zuwa kasashe da dama dai ciki har da Najeriya sun bayyana aniyar su ta rungumar noma gadan-gadan al'amarin da aka tabbatar zai taimaka wajen inganta rayuwa da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma to sai dai kuma masana kimiyya da fasaha na ganin wata hanya da za a samu nasarar kawar da yunwa tsakanin al'umma shine na amfani da hanyoyin inganta tsirrai al'amarin da zai haifar da abinci mai yawa ga dimbin mutanen da yanzu haka ake da su a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa irin su Najeriya Dr. Abdulrazak Ibrahim malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da bincike a cibiyar binciken harkokin noma da yanzu ke cibiyar nazari da samar da abinci ta hukumar ECOWAS dake kasar Ghana
muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za kai ina waɗannan mutanen za su samu abinci so ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahar shi ake kira biotechnology shine wato kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarren cell dinta ka fitar da wani abu da zai amfane ka ɓangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yalwata abinci ko kuma akwai wani magana maganaɗiso da za ka sa da zama cewa banda misali banda kayan gina cikin su protein da carbohydrate da za ka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology
ƙudurin kawar da yunwa dai a cewar hukumar samar da abinci ta duniya zai taimaka wajen ceto rayukan ƙananan yara miliyan 3,100 sannan kuma da samar da lafiya ingantacce ga mata masu juna biyu da kuma samar da garkuwa ga ƙananan yaran da ake haihuwa abinda hukumar ta ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen mace-macen ƙananan yara da mata masu juna biyu to kowane mataki jihohi a Najeriya ke ɗauka na inganta samar da abincin Alhaji Haliru Sa'id shine babban manajan hukumar kula da kaddarori da saka jari ta gwamnatin jihar Jigawa kuma ya amin karin haske game da matakan da gwamnatin ta Jigawa ke ɗauka na inganta samar da abinci a jihar da ma Najeriya baki daya
a Jigawa ai zan ce tana ɗaya daga cikin manyan jihohin da suka ba aikin noma muhimmanci musamman da zuwan wannan gwamnati akwai abin da ya kawo da ake ce ma cluster farming wannan cluster farming shi ne wanda ake tattara manoma na a wuri daya a hada su guda a ba su kayan noma da kayan sharuwa da za su noma wannan ya taimaka wajen bunƙasar noma musamman a Jigawa musamman noman shinkafa da alkama wanda kuma da yawan mutane sun ga irin amfanin da aka samu da wannan cluster farming da aka yi wanda da yawan mutane jiwa suna son su ma su kafa wannan
yanzu dai a sakamakon matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na inganta harkokin samar da abinci a ƙasa ɗan ƙasar da dama waɗanda ma ba su taɓa yin noma ba a can sun dukufa wajen yin noman lamarin da kuma zai taimaka wajen kawar da yunwa da kuma inganta lafiya a tsakanin al'umma babban yajifin murya Amurka daga Lagos